Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karbar rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta dade tana addabar kasashen Afrika ciki kuma har da Najeriya, kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara yan kasa da shekara 5 da mata masu juna biyu barazana. Hukumar lafiya ta duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macan sauro da ake kira Anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya mata kin farko ta kasa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karbi wannan allurar?
Kace an ji labari mai dadi. Saboda mu tun da aka kama wannan hukuma a shekara ta 1992, daya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da yake ya shafi jama'a. Shine babban aikin mu. Kuma ba ma Najeriya kadai ba, Afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin Afirka, kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake sauro ne yake yada shi. Wannan ya zama mana a matsala, yana hana yara zuwa makaranta, yana hana ya mutane zuwa wajen aiki, da zuwa gona, da zuwa kasuwa. So ba ya shafi kawai lafiya kadai ba, har da bangaren tattalin arziki. Kuma shine sau da yawa za ga koda mun zo an ce a ga magani na wasu bangare, ga mutane sun ce a me yasa ga malaria ne yake damun mutane, a me yasa za mu zo maganan polio, ko za mu zo maganan kyanda, ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria ta damun mutane. Koda muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne, abin da kake da shi zaka iya yi. Duk mun san da cewa akwai malaria, akwai kyanda, akwai sarki haƙora da wani waye, to amma mukan yi aiki da abin da muka samu. Wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake cewa WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria. Kuma an shayin a yunkurin cewa a samu din, to amma saboda yanayin ta kwayar cutar kala-kala ce, sannan kuma takan canja yanayi, shine ya dauki tsawon lokaci. To amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria. To yanzu abin da ake ciki har yanzu dai ana kamar da aka yi na COVID-19 ne, duk abin da aka ce sabo ne, kin ga akwai rububi a kansa. Kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba, saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization, wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yi wa mutane a ba su muhimmanci. To Najeriya tana daga cikin kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi. Kuma maganin da yake muke yanzu na fito daga meeting da muke yi da shugabannin wannan hukumar lafiya wato ta duniya WHO, da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta Najeriya wanda yake Federal Ministry of Health take. To muna tattaunawa da har yanzu mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba, ko kuma nawa za a kawo mana ba. Amma ina faɗa miki kamar yadda muka samu na COVID-19 da farko, sannan kuma aka zo ma duk ta ishe mu gaba ɗaya, ta isa ƙasar gaba ɗaya, ina tabbatar muke cewa mun fi kowa damuwa da cewa a yi aikin nan na malaria, saboda abu ne wanda yake ana samunsa a cikin jama'a, da kuma hukumar lafiya matakin farko za ta iya, ko kuma ɓangaren aikinta ne, dama primary health care abu ne wanda yake ita malaria za a iya kula da ita a gida, ɓangaren gida, a matakin gida za a iya kula da ita a matakin asibiti ƙarami, sannan kuma za a iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa. To amma muna sa ran in dai za a same ta da wuri, a gano da wuri, to lallai cewa matakin gida da kuma matakin asibitoci ƙanana za a iya maganinsa. Ko babban abun yanzu shine in dai aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli, to shine dama ainihin babban maganin rigakafin nan. To insha Allahu ba za mu ce gashi lokacin za ta zo ba, amma ba daɗewa ba za ta shigo Najeriya. Kuma ta shigo Najeriya za a ba jama'a. Kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci, sannan kuma malaria takan kama ba zancen cewa wai kai ɗan shekara ɗaya ne, ko ɗan shekara biyu, ko ɗan shekara ɗari, ko haka. Ba ta da wato border, ba ta da iyaka wajen shekaru na mutane. Ya danganta ga yawan maganin da izo shi. Kamar yadda muka yi na COVID-19, kaga duka zo ai he da muka kasa jama'a kashi hudu, muka fara cewa za a ba frontliners, wato mutanen da suka fi wato shiga hadarinta kamuwarta, kamar ma'aikatan lafiya, da kuma irin kamar yan sanda, da kuma wuraren da yake kamar prison haka, sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa, kamar masu wato yawan shekaru, da kuma masu raunin garkuwar jiki. To haka ita ma wannan in ta zo za mu duba, ya danganta ga yawan ta, in ta zo za mu duba mu gani. Sai mu fara da yara, da kuma mata masu juna biyu tunda su ne suka fi shiga hadari idan irin wannan biya uku kuma aka je kusan ma wato ga rasa rai to ya danganta yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba amma lalle za mu duba mu ga da yawan ta yake da kuma a halin da muke ciki a lokacin insha Allah sai zamu tsara mu ga ta yaya zamu fara shi kuma ta yaya zamu fara bayarwa kuma mutum nawa zamu fara bayarwa duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah da muna yake a kansa
to kai maganar gyaran muhalli shin akwai wani shiri da kuke yi na hada ƙarfi da ƙarfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta ƙasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin
eh ai shi idan kace wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary health care ai da matakin farko kaman kowanne irin aiki yana da ginshikin sa kaman gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation ayin kuma benaye ne kin ga dole a samu pillars kaman wato za ka dora kai sannan kuma ka zo kai gini sannan ka zo kai rufi to primary health care dama akwai abin da ke cewa intersectoral collaboration wanda yake kaman bangare da ya shafi lafiya misali ai duk magani da mutum da sha idan aka ce baka da ruwa kawai za ka samu lafiya kuma shine ma ta shiga cewa idan mutum jiwa suka je asibiti da matsala farko ma ruwa za a fara dubawa to shin gani ruwa yana cikin wannan aiki sannan kuma abinci babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba to shin ga shi mana cikin wannan aiki to kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau you know har hanya mai kyau ma da iska mai kyau duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya to shi fi ta intersectoral collaboration muna aiki da su gaba daya sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da yake na bangaren lafiya sannan a zo a ce ai yanzu in share mutane da gota ba a misali go ba zai zo ka a ce a zan je gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu a sun yi wani sun yi wani har ba zai yiwu ba to shi yasa muke ganin amfanin duba gari kuma wannan shine yasa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da karamin hukumomi su dawo da shirin duba gari domin duba garin nan a gaskiya na taimakawa lokacin muna yara ni nan in tunawa duba garin yazo za a je tun daga bayan gari juji a share gota a share gidaje har a zo cikin gida a duba randunan mutane a duba daki har ma za a zo matsayin ma a duba a ce mutum bude baki a ga hakwaran sa ma da kuma irin farce to irin wannan abubuwan idan ana kula da tsaftar muhalli da jiki ina tabbatar maka ba malaria kadai ba cututtuka da yawa masu haduwa masu kawo amai da gudawa wannan duk za a rabu da su to yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin wannan cututtukan nan kuma kin san malaria muddin akwai ruwa a kwance in dai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba ko da a kwano ne ko da a tire ne duk wani abu dai za a bar ruwa ya kwana to fa za a rabu da malaria ba wannan shine yasa za ki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda za ki ga irin gota a bude ruwa a kwance to ya fi malaria amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe ina tabbatar muke cewa ba malaria kuma ba wannan shine mamuncin tsakanin mu da kasashen da suka ci gaba banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa a ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma ya zauna don babu ruwan a kwance in ma kwance in ma akwai to a gudane ki kuma a rufe yake to wannan shine abin da muke cewa in fact in ma za a samu ma wannan kadai ba ma sai an je ga neman rigakafi ba wannan ma shine babban rigakafi ma malaria ma a rayuwa
kwanaki mun je America ta kan bada tallafi wa Najeriya wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro shin wannan rigakafin da za a karba akwai wani tallafi ne ko kuma Najeriya ne za ta karbo rigakafin ta za ta biya kudaden
ai kamar yadda aka yi COVID-19 ko kuma ake cikin COVID-19 akwai mun cewa wato COVAX facility wanda yake wato kaman kungiya ne na su ainihin masu bada taimako irin su Gavi suka hadu wanda yake in ma wata kasa za ta bada gudunmuwa zuwa wata kasa to ana so a bi ta wannan kungiyar bayan wannan wajen a samu abin da ke cewa coordination sannan kuma a tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce so shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake shine hukumar lafiya ta duniya WHO ita ce take wato bada shugabanci a bangaren wannan abu ita ce ne za ta yi ta hado maganikan ta kawo in kamfanonin su gama duk kuma sun in ma sai za a yi za a san da yadda za a shirya amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu dai ai daga muke wato ana cikin murna ana doki ne an samu abin saboda an dade ana neman abin kuma ya gallawo mutane kuma malaria tana daya daga cikin cututtuka uku manya da suka halaka a jama'a a Africa bayan yi kabar irin su amai da gudawa ina tabbatar muke cewa malaria tana ciki saboda haka samun wannan rigakafin na malaria mu a wurin mu babban ci gaba ne kuma babban nasara ce saboda haka muna nan muna sa ran lokacin da ta zo amma lalle a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani kasa za a kai wani yawa za a kai yaushe za a kai kuma ya za a yi aikin yanzu dai muna nan muna tattauna akai ba zo ga wannan conclusion din ba tukun.
To akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta kasa take yi domin ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro?
To ai babban aikin mu kenan. Duk wanda dama ya san abin da ake cewa primary healthcare, ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshi kai guda takwas wanda yake wadansu sun mai da shi zuwa 11 wasu sama har zuwa 13, amma dai na farko ginshi kin farko shine wayar da kan jama'a gaba da ilimi. Ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa, in fact akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi 40 na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a ba iya maganin su ta hanyar bada ilimi. Na tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa, yada bayanai, wayar da kan jama'a, bada ilimi, babban aikin mu ma kenan a primary healthcare. Idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa musu wajen shawara, ina tabbatar muke da cewa amai da gudawa da cututtuka da yawa, to ko diabetes din nan ma yake damun mutane, indai mutane suna fahimta kuma suna ɗaukar shawarar likita wajen kula da abinci kaman hawan jini, a tabbatar da cewa mutum yana gudun sauro, abin gishiri da kuma irin rage kiba haka, to duk abubuwa ne wanda yake indai zaka bi shawara to zaka samu lafiya akai. To wannan shine babban aikin da muke yi, ba ma kawai da saboda zazzabin malaria ba, ayyukan da muke yi na primary healthcare wanda ya shafi kaman rigakafin COVID-19, rigakafin yau da kullun da ake yi, sannan kuma da wajen kula da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyon ciki, duka mukan bada abin da ke cewa health education. Farko in ka je ka asibiti abin da fara yi maka shine baka wannan bayanan. So wannan bayanan ya kunshi abubuwan da yake ya shafi malaria da duk wani cuta wanda yake za ta iya yaduwa a tsakanin jama'a.
To yanzu wani jan hankali za ka yi wa jama'a musamman ma al'ummar Najeriya danganin irin rigakafin malaria nan ta zo sun karbe da hannu biyu?
Ita malaria to yadda ake yakinta akwai kune-rukune. Akwai rukunin da shafi muhalli, mutum ya kula da muhallin sa ya tabbatar da cewa sauro bai samu ma zama ba, balle ya yaɗu har ya zo ya ciji mutum, shi ne rukuni na farko. Rukuni na biyu shine a sa wani tsaiko tsakanin mutum da sauron, shine kamar amfani da gidan sauro da kuma irin amfani da tufa masu dan kauri haka da zai hana sauro huda mutum. Sai akwai mataki na uku wanda yake ya shafi kaman wato amfani da chemicals wanda ake sa kaman su pesticide, kaman su saltos da sauran irin maganin sauro da ake fesawa wanda yake za a yi sa a gida wanda ake cewa indoor spraying, sannan kuma ana yin sa ta sama wanda yake da kuma helicopter da yake samu mutane, shin wannan mashi mataki ne, sannan kuma sai mataki wannan na rigakafi. To kin gani abubuwa ne kaman guda biyar. To yanzu rigakafi diddawa antan suna nan, didda yake dai ba ba da karfi sosai akan su ba, ko kuma ba sa ba da inganci saboda mutane ba sa ba da hadin kai. To yanzu wannan shine wanda yake na karshe, kuma shine babba, kuma shine wanda yanzu muke sa ran zai zo. Saboda haka abin da muke cewa jama'a shine ai in akwai yadda zaka ka samu lafiyan kanka ba tare da ka sha magani ba, to kwanda a ce ka bi wannan hanya ta fi sauki. Kuma na san nan zo ai ba ya tsaya na kokowa da mutane ba, because in kace baka san wata cutar ba, kuma zaka ce ba wanda bai san malaria ba, za ki ga ma cewa nan jika je ki kemis ba mutane kusan kowa ma likita ne, da mutum ya ji zazzabi da in ciwon gaba ta ce ai malaria ta kama ni, sai mu je sha magani. Saboda haka ba ma tunanin ma wani za a je ga wani rigima wajen yada ta, eh indai har ta shigo na tabbatar za a rubu bi akai har a samu mutane jawa, an samu an gina karkuwar mutane a bangaren malaria insha Allah.
Ta masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Asai da ke kace duniya Allah ta wani sani, ba Allah.